بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميد biyar ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 9 ga watan July 1997. Idan ba a manta ba, muna karatu cikin littafin Al-Ibanatu an Usulid Diyana, a inda Abul Hasan al-Ash'ari yace wa narras sadaqata an mautal muslimina, muna ganin sadaqa ga matattu daga cikin musulmai wato abu ne wanda yake daidai, abu ne mai kyau. Shari'ar musulunci ta shar'anta, ta sunnanta a yi wa ainihin matattu daga cikin musulmi sadaqa. Allah maɗaukakin sarki zai karɓa insha Allahu, wa du'a lahum. Kuma muna ganin yi wa matattu addu'a daidai ne, addinin musulunci ne. Wa nu'minu bi anna Allaha yanfa'uhum bidhalika, kuma mun yi imani mu musulmi ahli sunna da cewa Allah maɗaukakin sarki na amfanar matattu daga cikin musulmi da sadakar da aka yi musu da kuma addu'o'i waɗanda ainihin ake ainihin yi musu. To mun karanta wannan gaba, kamar yadda aka sani, wannan littafi Al-Ibanatu an Usulid Diyana na ɗaya daga cikin mashhuran littattafai da ke bayanin aqidar ahli sunna as-salafiyya. To akwai littafi wanda yake kwatankwacin shi, wanda Abu Ja'far as-Sahawi ya rubuta shi, Al-Aqidatu as-Sahawiyya, wanda Al-Shaykh Al-Allama Izzuddin ibn Abu al-Izz al-Hanafi yayi sharhi, sharhin aqida ta Sahawiyya. To galibin gabobin duk muka zo cikin Al-Ibana mukan dibo daga cikin sharhin Ibn Abu al-Izz al-Hanafi domin ya ƙara warware mana matsalolin. To dangane da wannan, dama dai mun fara karantawa a inda al-Imam Tahawi yace wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim lil amwati, game da addu'a da rayayyu za su rinka wa matattu, to abu ne wanda yake ainihin kyakkyawa, kuma Allah maɗaukakin sarki yana so yana karɓe. To mun karanto zantuttukan da malamai suka yi dangane da ainihin cewa shari'a ta shar'anta a yi addu'a, a yi sadaka, har ma hajji da makamantan haka da duk ainihin wato mamata waɗanda suke musulmi. Haka kuma wannan zai amfane su, haka kuma abin da shi musulmi ya aikata da kanshi kafin ya rasu, daga cikin al'amuran da suke sadaka mai gudana, kamar masallaci ko makaranta ko wata bishiya ko na aikin alkhairi daban, duk baki ɗaya Allah yana ainihin wato rubuta mishi lada akan haka. To muka kawo kuma wasu daga cikin 'yan bid'a, daga cikin ahlul kalami, waɗanda su suke cewa ai ma gaba ɗaya babu wani abu wanda yake saduwa zuwa ga mamaci, ko addu'ar ko aikin alkhairin da aka yi na sadaka da makamantansu, duk suka ce ba zai amfane su ba. Muka ce Qur'ani da sunna da ijma'i duk sun tunkuɗe waɗannan maganganu nasu. To muka fara kawo dalilai da ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar tun Al-Qur'ani cewa addu'a tana ainihin wato amfanar waɗanda suka rigaye mulahira da imani. Bayan mun kawo wannan, sai muka sake kawo cewa gashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya gama rufe mamaci sai ce a yi mishi addu'a, ashe wannan ya nuna kenan addu'a tana da amfani, don da ba ta da amfani da ba a ce a yi ta ba. To sai Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin wannan sharhi na Al-Aqidatu at-Tahawiyya yace wa kadhalika ad-du'a lahum 'inda ziyarati quburihim, hakanan addu'a da ake wa mamata musulmi yayin da aka ziyarci kaburbukansu wannan na amfanar su, kama fi sahihi Muslim min hadisi Burayda ibn al-Hasib, kama yadda yake cikin sahihi Muslim wanda hadisin Burayda dan Hasib qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir an yaqulu السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. النبي نعترن تبدأ صحبان شتوا إذن سنفت أينهم زوا مقبرتو يوغا أبدو أبدا أكي وذن شغا مقبرتا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أمن تن الله يتبت غريكو ya ku waɗanda ke kwance daga cikin muminai da kuma musulmi. Wa inna in sha Allahu bikum lahiquna, in Allah ya so mu ma muna nan za mu riske ku. nas'alullaha lana wa lakum al'afiya, muna roƙon Allah ya sauƙaƙe mana, Allah kuma ya sauƙaƙe muku. Wannan hadisi kamar yadda muka faɗi al-Imam Muslim ya ainihin fitar da shi sahihi ne. Wa fi sahih Muslim aidan an Aisha radiyallahu anha, har wa yau a cikin sahih Muslim Aisha Allah ya ƙara mata yarda tace, sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kai sa'alati an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama كيف تقول اذا استغفرت لاهل القبور. عائشه تتمبي من زمان الله صلى الله عليه واله وسلم اتيوا اذا تزيرت قبربك ووت ايرن ادعاء ذاتي. قال ثم ايكي يتي ده اتا قولي كيتي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. امنتم الله يثبت غريكو يا كو ودان دكي كونشي daga cikin mu'minai da kuma musulmi. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. الله يتوسع الله يجئن waɗanda suka rigaya daga cikin mu da kuma ku da kuma waɗanda suka jinkirta mu kenan da ku da kuka rigaye mu da mu da waɗanda muke nan tafe to baki daya Allah ya yafe mana. wa inna insha Allah bikum lahiquna, kuma mu din nan in Allah madaukakin sarki ya so muna nan ainihin zamu riske ku. Wannan hadisi kamar da muka gabatar ya zo ainihin a cikin sahihi Muslim. Waɗannan duk addu'o'i ne waɗanda annabi ya karantar da sahabban shi waɗanda za a rinƙa yi wajen shiga makabarta. Ashe waɗannan addu'o'i ya nuna za su amfanar kenan, don ba dan haka ba babu amfanin yin su kenan. wa amma wusulu sawabi sadaqa, amma dangane da ladan sadaqa, da muka ce sadaqa ma in an yi wa mamaci tana amfana shi tana kaiwa gare shi. Dalilin mu akan haka ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حديث يجوز في البخاري ومسلم بدا عائشة الله تعالى متى يرضى. عائشة تتي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونمتم يزويت النبي صلى الله عليه وسلم يا منزل الله إن أمي افتلتت نفسها uwata ta yi mutuwar fuji'a, ma'ana ta mutu haka cikin gaggawa, ma'ana mutuwa ta zo mata ta girshe ta. Walam tusi, da uwata rai ya fita, ma'ana ta yi mutuwar gaggawa haka, mutuwa ta zo mata a afke kuma ba ta yi wasiya ba. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, kuma ina tsammanin da a ce uwan nan tawa ta samu damar yin magana kafin ainihin ta mutu cikin gaggawan nan ba ta yi sadaka da wasu daga cikin dukiyarta. afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, in na diba daga cikin dukiyarta ne mata sadaka, shin za ta samu lada, ladan sadaka zai je gare ta? qala na'am, sai annabi ya ce eh, ladan sadaka zai je gare ta. Wannan ya nuna kenan ashe sadaka tana amfanar mamata. wa fi sahihin bukhari an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma, a cikin sahihin bukhari har wa yau daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda, anna sa'ad ibn ubada tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. sa'ad dan ubada ɗaya daga cikin manyan sahabbai bayin Allah yace aka ce mahaifiyar shi ta rasu lokacin yayi tafiya baya nan. fa'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah, sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya manzon Allah, inna ummi tuwfiyat, mahaifiyata ta rasu, wa ana ghaibun anha, a lokacin bana nan, fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu, in ne mata sadaka sadakar za ta amfane ta? qala na'am, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh. qala, sai ya ce fa inni ushhuduka, ina kafa ka shaida ka zama shaida, anna ha'itil mihraf, gonan nan tawa shingen nan nawa mai yawan albarka, sadaqatun anha, tuna yi mata sadaqa. wa amsalu zalika kathiratun fi sunna. ibnu abul izz al-hanafi yace misalan irin waɗannan hadisai suna da yawa waɗanda suka tabbata a cikin sunna, don haka sadaqa tana amfanar mamaci. amma ba a shardanta a ce sai ranar juma'a a bada sadaqar wuka, a ba makaho, a yi kaza, a'a, abin duk da ya sauƙaƙa aka bayar sadaqa ta alkhairi da tsarkin niyya shikenan in Allah so Allah zai amfanar da wannan mamaci matukar musulmi ne. wa amma wusulu thawabi sadaqa, amma dangane da as-sawm, wa amma wusulu thawabi sawmi, amma dangane da kaiwa na ladan azumi, ma'ana azumin aka yi mamaci ladan zai kai gare shi,
wannan mun faɗi haka cewa an aka yi mamaci azumi wannan lada zai je gare shi, amma azumi ya kasu kashi biyu akalla, ko dai azumin nan ya zama azumi ne na nazar, mutum ya yi bakancan cewa an bukata kaza ta biya, in Allah so zai yi azumi kaza, to wannan azumi shi ake kira nazar. Ko kuma ya zama azumi mutlaqan, ana bin shi azumin Ramadan. To a ƙarƙashin wannan wasu malamai sun ce duk cikin nau'in guda biyu za a rama mai kowanne, amma sahihiyar magana daga cikin wannan shine saumun nazari ne za a rama mishi, saboda hadisai da suka zo a nan za mu bi su kamar sun zo ne sake babu kaidi, amma wasu lafuza na hadisai su suka takura ma'anar cewa ba kowane irin azumi ba, sai azumin bakance, ma'ana da za a fara azumi da mutum azumi ɗaya biyu sai kwanta rashin lafiya, akai azumi uku, na uku bai samu damar yi ba, na hudu bai samu damar yi ba, na biyar bai samu damar yi ba, ran na shida sai rasu, to an biyo shi guda uku kenan, to ba za a rama mishi waɗannan azumumuka ba, sai dai a bayar da sadaka a madadin su, amma da zai bakancin cewa in bukatar shi kaza ta biya zai yi azumi, to a ƙarƙashin wannan in ya rasu bai yi wannan azumi ba bayan bukatar tashi ta biya, to wajibi ne wato mustahabbi ne a samu daga cikin waɗanda ke waliyan shi maciya gadon shi, to sai su ainihin rama mishi wannan azumi mustahabbi ne. Fasis sahih aini an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala, hadisi yazo sahihi cikin Bukhari da Muslim, Aisha tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa alaihi siyamun, wanda ya rasu ana bin shi azumi, sama anhu waliyuhu, to waliyin shi ya ainihin wato rama mishi, walahu nadair fi sahih, wannan ainihin wato hadisi yana da waɗanda suka kama da shi, akwai kwatankwacin shi a cikin Bukhari. Walakin Abu Hanifa rahimahullahu qala bil ifa'am an al mayyit duna siyam anhu li hadith ibn Abbas al mutaqaddim wal kalam ala dhalika ma'ruf fi kutub al furu', kuma Abu Hanifa yace ko ma wannan irin azumi ne in mutun ya rasu ana bin shi, ko azumin bakancan ne ko azumin Ramadan ne, to sai dai a bada sadaka abinci a ciyar mishi kawai, saboda hadithin Ibn Abbas wanda ainihin ya gabata, yace zantuttuka akan wannan nanan shimfida a cikin littafin fiqhu, a takaice dai kaji mun nuna maka a sauƙaƙe abin da yake shine yake daidai insha Allah. Wa amma wusulu thawabil hajji, amma ladan hajji fa, ladan hajji ma ajiya mun yi bayani cewa in aka yi wa mamaci aikin hajji Allah zai kai wannan lada gare shi, to ina hujja akan haka? Fa fi sahihil Bukhari, hadisi ya zo sahihi cikin sahihil Bukhari, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda, yace anna imra'atan min Juhaynata ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, wata mata daga Juhayna ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, faqalat, sai tace inna ummi nazarat an tahujja, uwata ta yi bakancan cewa za ta yi aikin hajji, falam tahujja hatta matat, ba ta yi hajjin ba har ta rasu, afa ahujju anha, na je in mata aikin hajji, qala, sai annabi ya ce hajji anha, ki je ki mata ainihin wato aikin hajji din. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun, annabi ya ce da a ce ana bin uwarki wani bashi, a kunti qadiyata, za ki biya wannan bashi, ma'ana eh kenan, sai annabi ya ce uqbillah, to ku biya Allah bashin shi, fallahu ahaqqu bil wafa'i, Allah ya fi cancanta da a biya bashi in aka cina shi. Don haka tunda dai ta yi bakancan cewa za ta yi aikin hajji, ta rasu ba su samu damar yin aikin hajji din ba, to lallai ne ainihin wato aikin hajji na wuyanta, to sai ki mata. Da a ce aikin hajjin nan ba zai sauke mata wancan nauyi ba, kuma ba za ta samu lada ba, babu yadda annabi zai umarce ta da yin aikin hajji. Wa nadairuhu aidan kathira, yace ainihin wato makamantan waɗannan daga cikin hadisai suna da yawa. Wajtama'a almuslimuna ala anna qada'a ad-dayni yusqituhu min dhimmati al-mayyit, yace kuma musulmi sun hadu akan cewa biyan bashi wa mamaci na sauke bashin daga wuyan mamacin, walau kana min ajnabiyin, koda wanda ya biya bashin bare ne, ba dan uwa ne na jini na wannan mamaci ba, wa min ghairi tarkatihi, kuma ya biya bashin ba daga cikin dukiyar da shi mamacin ya mutu ya bari ba, ma'ana wane ya rasu ya bar ainihin dukiya, kai kuma wane ya rasu ana bin shi bashi, kai kuma cikin kudinka ka diba ka biya mishi bashi, ba kudin shi ba, kai kuma ba dan uwan shi ba, ba majibincin al'amarin shi ba, ba magajin shi ba, ba waliyin shi ba, yayi haka. dalili akan haka yace wa qaddalla ala zalika hadithu abi qatada, hadithin abu qatada yayi nuni ga haka, haifu bamin ad-dinarani dinaraini am al-mayyiti, yayin da shi abu qatada ya annabi ne aka aje gawa za a yi sallah, sai annabi yace ana bin shi bashi, sai suka ce eh, sai yace ku yi mishi sallah. Sai abu qatada al-ansar yace ya manzon Allah wannan bashi na dinare biyu da ake bin shi sun dawo kaina, manzo Allah yake ka yadda sun dawo kanka, sun dawo wuyanka, babu ruwan mamacin da su, abu qatada yace ya yadda, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi sallah. Falamma qadahu ma qala annabi sallallahu alaihi wasallama, to daga baya annabi ya gamu da abu qatada kashe gari ko kwana biyu da wannan rasuwa, sai yace ka biya bashin da ka dauke kalamin ce, sai yace ya rasulullahi ba kwana daya kenan ko biyu ba, sai annabi yace to wannan mamaci yana can a nemi shi azaba, ma'ana in kalamin ce zaka biya to kalamin ce zaka biya yanzu din ka kawo ka biya. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai ainihin abu qatada ya ainihin ruga ya je biya wannan bashi, da ya biya ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace al'an baradat alaihi jaldatuhu, yanzu ne fa fatar shi ta huce, amma da can tayi zafi tana shan azaba. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi ne kyakkyawa, al-Imam al-Hakim da wasu malamai sun ainihin ruwaito shi. Wa kullu zalika jarin ala qawaid ash-shar'i, yace duk wannan yana gudanuwa a bisa ka'idoji na shari'a, duk waɗannan abubuwa da yin addu'a da sadaka da yin azumi da yin ainihin aikin hajji da biya wa mamaci bashi, duk ba su saba ka'idojin shari'a ba. Wa huwa ma'dul qiyas, yace wannan ainihin tsantsar qiyasi ne kuma yayi daidai. Fa inna thawaba haqqul amili, domin ladan aiki dai haƙi ne na wanda ya aikin. Fa idza wahabahu li akhihi almuslim lam yumna min zalika, in yace ya kyautar da wannan lada ga dan uwan shi musulmi ba za a hane shi ba. Kama lam yumna min hibati malihi fi hayatihi, kamar yadda in yana da rai zai iya daukan dukiyar shi ya ba wannan ainihin mutum, to yanzu da ya mutu kuma in yi wani aiki na alkhairi ya sadaukar da ladan yayi. Wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafatihi, haka kuma zai iya ainihin wato daukan wannan aiki na lada yayi, yace ya sauke wannan lada daga wuyan shi ya koma kan wannan mamaci yayi, in aka yi haka mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To amma dangane da a dauko mutane su zo su fidda'u su sauke karatun alqur'ani fa, wannan ai dama ko Shehu Usmanu cewa ai wannan bid'a ce wadda take muharrama, haramun ne wannan, duk al'umman musulunci sun hadu akan haka. To amma bari mu ji abin da Ibn Abil Izz al-Hanafi ya faɗi, domin Shehu Usmanu bai wuce shekara 200 da rasuwa ba, amma yanzu wannan wajen shekara shi 700 kenan da rasuwa. To shine yake cewa wa amma isti'jaru qaumin yaqra'una al-Qur'an wa yahdunahu lil-mayyit, amma aje a dibo wasu su zo su zauna su karanta al-Qur'ani su sadaukar da ladan wa mamaci fa, fa hadha lam yaf'alhu ahadun min as-salaf, wannan kan ba a samu wani daga cikin malamai da suka gabata ya aikata haka ba, ma'ana ba wani sahabi ko tabi'i ko makamantan haka da suka aikata. Wala amara bihi ahadun min a'immatid din, ba a samu wani cikin limaman addinin musulunci kuma yayi umarni da yin haka ba. Wala rakhasa fihi, babu wani malami da yace yin haka din abu ne mai sauki. Haka ce malami, ana nufin malami wanda ya tabbata malami a ka'idojin shari'a, ba kowane dan kwacara a ce ai shi ma malami ba. Mun fahimci wannan, ma'ana waɗanda suka kai martaba ta a ce musu malamai a ilmance a shar'ance a musulunce, babu malamin da yace a dauko wani ya karanta alqur'ani a sadaukar da ladan wa mamaci kaza. Wal isti'jaru ala nafsi tilawa ghairu jaiz bila khilafa, a dauki ma mutum a ce za a biya shi kuɗi akan ya zo ya karanta alqur'ani, wannan ba halal bane, babu wani sabani akan haka, ma'ana bi halatta ba, haramun ne. Wa inna makhtalafu fi jawaz al-isti'jar ala at-ta'lim wa nahwihi, inda malaman fiqh suka sabani shine ko ya halatta a dauko wani yana karantarwa karantar da alqur'ani ko karantar da wani ilimi ana biyan shi, wasu malamai suka ce bai halatta ba, wasu malamai suka ce ya halatta. Mimma fihi manfa'atun tasilu ila al-ghayr, wanda yake amfanin zai kai ga wani ma'ana, a zauna ana karantarwa a biya wannan malami kuɗi karantar da alqur'ani ko hadisi ko fiqhu. Wasu malamai suka ce kai tsaye ya halatta. Me yasa ya halatta? Suka ce saboda kasancewar in ba haka ba, gwamnati bata dauki nauyin malamai wajen karantar da addini ba, addinin musulunci zai rushe, don malamai za su rasa ainihin wato abin da za su rayu, don haka ba za su zauna su karantar ba, don haka dole a sa musu albashi. Wasu kuma suka ce gaba daya bai halatta ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda di ya karbi koda daidai da kausi ne, kwari da baka da ake cewa kamar baka, koda daidai da baka mutum ya karba sakamakon karantar da alqur'ani, to wannan ainihin wato ya karbi haramun, ya karba abin da bai halatta mishi ba. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. To wannan sai wasu suka ce to kai tsaye bai halatta a karantar ainihin da alqur'ani a karbi kudi ba, amma sauran ilmomi fa kamar hadisi da fiqhu suka ce ya halatta. Wasu kuma suka ce ya halatta a karantar da alqur'ani a biya kudi, domin alqur'ani tabbas magana Allah ne, babu shakka akan haka. Amma hadisi babu tabbas akan cewa annabi ya faɗi ko bai faɗi ba, fiqhu haka, larabci harshe ne suka ce wannan kuma bai halatta ba. In ka karanta littafin askari ko fatawul jawad za ka ga zantuttukan akan haka. To cikin waɗannan zantuttuka, to wace ce mafita akai? Ko ka fiya ce sabani rahama ne? A'a, abin da ke daidai shine idan hukumar musulunci ko kuma hukuma ko wasu jama'a sun dauki nauyin masu karantarwa, to masu karantarwa su takaitu daga karban kudi a hannun mutane. In ba su samu haka ba, to lallai su karba kudi a hannun mutane domin su samu gudanar da halin rayuwarsu. In ba haka ba, sai su kirkiro wasu abubuwan waɗanda za su zo kuma su lalata abin da suke karantarwa. Ko kuma mutum yana ji, yana gani, yana son ya karantar kai tsaye, amma wasu abubuwa suna yi mishi ainihin wato waigi, wasu abubuwa na kakkange shi. Saboda me? Saboda ba shi da cikakken yanci, amma yana karantarwa ne yadda kowa ke da albashi, shi ma yake da albashi, babu wanda zai mishi alfahari. To saboda haka zai samu sakin maran ne ya tsaya ya faɗa al'umma abin da yake gaskiya kai tsaye. In ya kasance haka, to babu laifi. Amma in mutum ya wadatu, abin da ya kamata shine ya kame daga karban na hannun mutane. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shine malam Ibn Abil Izz Al-Hanafi ya ci gaba da bayani har a inda yake cewa was-sawabu la yasulu ila al-mayyit illa idha kana al-amalu lillahi. Aikin da za a yi a ce an ba da ladan ga mamaci ya je gare shi, shine aikin da ya zama an yi shi ne tsakani da Allah kawai. Wa hadha lam yaqa ibadatan khalisa, wannan kuwa da aka dauko shi yazo ya karanta alqur'ani ya sadaukar da ladan ga mamaci kuma aka biya shi kudi, kaga ba ibada ce wadda yake tsakani da Allah ba baki dayanta. Yayi an biya shi nan kuma yana sa ran kuma ladan yaje ga wannan ainihin mamaci. Fala yakunu lahu min sawabihi ma yuhdi ila almauta, don haka wannan lada ba zai je ga waɗannan matattu ba. ولهذا لم يقل احد انه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت. لو هكا باب malamin da yace a dauko hayan wani ya azumi ko ya salla ya sadaukar da ladan wannan ga mamaci, ba malamin da ya bada fatawa akan haka. لكن اذا اعطي من يقرا القران ويعلمه ويتعلمه معونه لاهل القران على ذلك كان هذا من جنس الصدقه عنه. اما ان مثالي mamacin ka ya rasu, sai ka ɗibo kuɗi ka zo ka samu wani da yake karanta alqur'ani ko yake karantar da alqur'ani ko ɗalibi da ke koyan karatu, ka bashi sadaka don ya ci ya ji daɗin ainihin wato yi wa alqur'ani hidima, to wannan kuma ainihin abu ne mai kyau, domin wannan wani nau'i ne na ka bashi sadaka ne, amma ba ka bashi bane don ya yi wannan aiki, ka ɗauki sadaka ka bashi ne, to wannan ya halatta. Faya juzu ya ce anan ya halatta. Wasu ikhtiyar, a cikin littafin al-ikhtiyar me aka ce? Ya ce law ausa bi an yu'tiya shay'un min malihi liman yaqra'u al-qur'ana ala qabrihi falwasiyatu batila. Da mutum zai ce in ya mutu a diba daga cikin dukiyar shi a samu wasu masu karatun al-qur'ani a basu su zauna su karanta mishi al-qur'ani a kabarin shi, wannan wasiya ce batacciya, bai halatta a cika ta ba. لانه في معنى الاجره, domin kama an dauki hayan su ne, an dauka dagon su. Inta bayanin da aka dauko daga cikin littafin al-ikhtiyar ya kare. Wa zakara az-zahidi fi al-ghunya, al-imam az-zahidi ya fadi a cikin littafin shi al-ghunya, mai wa yana nufin al-sheikh Abdul Qadir, wanda yan dariqa qadiriyya suke danganta kansu gare shi, dan shi yana da littafi al-ghunya wannan malami bawan Allah ne ahlus sunna as-salafi mai tsarkakakkiyar aqida da mazhabi da manhaji duk wannan abubuwa na shirme da bankaura da ya gina akai yazo ya watsar da su kaje ka karanta littafin al-bidayah wa an-nihaya ta al-imam ibn kathir da littafin awliya al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan na ainihi ibn taymiya har wayo kuma da littafin majmu'ur rasail al-kubra ta ibn taymiya har wayo da littafin siyaru a'lamin nubala na al-hafiz adh-dhahabi wadannan malamai duk baki dayan su malamai ne na ahlus sunna as-salafiyya wadanda suka fito daga makarantar da yake ba a sake samun irin ta ba har yanzu tunda ta rushe makarantar ibn taymiya to wadannan malamai sun fika tsoran Allah ko wane ne kai da taka tsantsan da kokarin bin sunna amma sun rubuta da alƙalaman su masu daraja cewa Sayyid Abdul Qadir ya tuba daga waɗannan abubuwa al-Imam az-Zahabi ma yace duk waɗannan abubuwan da ake danganta mishi babu ma san da su ba ya watsar da su ya bi sunna har ya mutu ahlus sunna ne dan haka yana ɗaya daga cikin manyan limamai na ahlus sunna ya dawo yana bin aqida ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi a bisa mazhabi na fiqh na furu'a na Imam Ahmad ibn Hanbali aqida shi ta salafiyya sannan kuma mazhabi yana bin hanabila to shi wannan yace annahu law waqafa ala man yaqra inda qabrihi da a ce mutun zai waqafi ya gina wani gida yace duk kudin da aka samu na hayan wannan gida a diba a ba wani alaramma ya rinka karanta mishi alqur'ani yana sauke mai yana sadaukar da ladan shi in ya mutu fatta ayinu batilun wannan abin da ya bataccen abu ne ba za a zartar da haka ba mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan duk al'amuran ana tabbatar maka ne dangane da al'amuran cewa addu'a da ayyukan alkhairi suna kaiwa ainihin ga mamaci ibn abul izz al-hanafi ya ci gaba da cewa daga can gaba a cikin a ƙarƙashin wannan mas'ala bayan da ya kawo magana da al-imam at-tahawi ya ce wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'i wa yaqdi al-hajat kuma Allah yana biyan bukatu dan haka yana daga cikin addu'o'inmu da bukatunmu mai addu'a Allah ya ji kammamatan mu mun fahimci wannan da kyau ko to sai bayan yayi sharhi sai ya ce وذهب قوم من المتفلسفه an samu wasu daga cikin falasifa falasifa mutane ne daga cikin kasashen ainihin greek kasashen roma da makamantan su suka taso da munanan aqidoji su dama ba ruwan su da addinin Allah ba ruwan su da annabawa kafirci suka tasa a gaba sun dogara akan tunanin su menene tunanin su ya basu to shine abin da suke bi dama asalin kalmar falasifa ma'ana ilimin hikima wai abubuwa ta hanyar hikima da tunani kawai zaka gano su baka bukata Allah ya ce ko annabi ya ce sai dai ai ta maganganu kawai na bankaura to musulunci bai yadda da wannan ba to an samu daga cikin su waɗannan waɗanda suke bin falsafanci wa ghaliyatul mutasawwifa da kuma waɗanda suke ɗan dariƙa ne waɗanda suka wuce ka'ida suka wuce iyaka ila anna du'a ala fa'idata fihi suka ce addu'a ba ta da wani amfani qalu suka ce li annal mashi'atal ilahiyya in iktabat wujudal matlubi fala hajata ila addu'a suka ce saboda in Allah ya nufi wannan abin da ake nema bukata za ta biya to ashe babu bukata addu'a kenan wa in lam taktadihi in kuwa Allah bai nufi wannan bukata ta biya ba fala fa'idata fi du'ai babu amfanin addu'a kenan don haka suka ce addu'a ba ta da amfani to su dai falasifa dama ba wata hujja suke da ita ba ko da mutashabiha a cikin alqur'ani ko sunna domin su dama zunzurutun maguzancin suke bi basu ma taba danganta kansu ga wani annabi ba to amma su waɗannan ghaliyatus sufiya waɗannan ƴan dariqa waɗanda suka ƙetare haddi su kam akwai hadisi ne wanda suka samo shi suke yin hujja da shi cewa wai annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu a lokacin da aka dauke shi aka wurga shi cikin wuta sai malaika jibril ya zo ya ce maka ko kana da bukatar in taimake ka sai annabi ibrahim wai ya ce a'a to shine sai ya ce to ka roki Allah madadin da ni baka da bukata wuri na sai annabi ibrahim sai ya ce mishi hasbi min su'ali ilmuhu bihali ai tunda Allah ya san halin da nake ciki ba ma sai na roke shi ba to shine sai aka samu tariqar shaziliya sai suka kafu akan wannan hadisi kuma suka kafa wata ka'ida daga cikin ka'idoji na wannan dariqa ta su suka ce su'aluka iyyahu ittihamul lahu
in ma ka roki Allah ka makkana tuhuma Allah ne wai ma Allah bai san halin da kake ciki ba har sai ka gaya mishi, don haka suka ce addu'a ba kyau. To waɗannan na buga mana misalai ne. To wannan hadisin hadisi ne batilul la asla lahu, bataccen hadisi ne bai da asali. Wannan hadisi yana nan asalin shi cikin Bible, daga Bible yake. In ka karanta Bible Old Testament tsohon alkawari zaka same shi. To irin waɗannan hadisan ne ake ce wa mutane babu kyau, ba hadisai bane, amma ƙarya ne da bankaura. Wani tsohon pasto ne ko fada ko reverend ko wani abin nan ya shigo cikin musulunci, ya zo nan da nan da kankan ba, ya ɗan yi ƙawa'idi, ya ɗan iya suratu Maryam, ya iya kaza, sai kuma a ce to shikenan, ai shi ma wannan a sa shi malami ne. Ba haka ake malanta ba, ba wai malamai sai an samu malamai dubu ba, a samu kwaya ɗaya mai rai da lafiya, ya fi a samu dubu matattu da za su zo su damejin al'amura. Yau mutum ya bar bid'a yana malanta a cikin bid'a, kuma a ce gobe kuma ya zo ya malanta sunna, ai ba haka ake yi ba. Ya san sunna tukuna, kuma in ya san sunna yana nan da guba ta bid'a tare da shi. In ya zo yana karantar muku da sunna, sai zo yana fesa wannan guba a ƙarƙashin haka. To aka samu irin waɗannan, Wahab ibn Munabbih tsohon pastor ne, ya zo musulunta da su ka Abul Ahbar reverend fada ne, dukkan suka zo suka musulunta. Sai suka zo kuma wai har sun yi ilimi a cikin addinin musulunci, sai su zo sune za su zo suna tafsiri, sune za su zo suna hadisi. In suka zo wata matsala a cikin alqur'ani wadda sun karanta kwatankwacin irinta musamman game da annabawa, sai abin ya rikice musu. Sai su ɗibo waɗannan karatuttuka da suka sani na Bible, tunda abin ya zama jininsu da tsokarsu da ɓargonsu, ba yadda za su, indai za su yi magana sai irin wannan abu sun amayar da shi. Don haka sai su zo suna fassara qur'ani, sai su saka irin wannan magana. Daliban ilimi da ke sauraron su na musulunci sai su ɗauka a musulunce ne suke faɗin wannan, ba su san cewa yanzu sun kama hanyar daji ba, kuma wannan ya zame musu koda da kuskure ne, amma su dai sun faɗa. Don haka sai a ji gashi tafsirin alqur'ani ne, amma kuma sai a ji magana cikin Bible ta shigo ciki. To don haka tafsiri na alqur'ani daidai ne, amma a rinka tace abubuwan da za a zo ana gaya mutane. Imam Ahmad ya ce mafi yawancin riwayoyin da ake yiwa game da tafsiri ba su inganta ba. Tafsiri yaƙe-yaƙe da abubuwan da suka shafi ainihin wato kashe-kashe, ya ce labarai akan waɗannan ya ce ka bincike su da kyau kafin ka zo ka bada labarinsu, in ba haka ba sai ka waye gari ka zama maƙaryaci. To in ka karanto tafsirai na alƙur'ani za ka ga tafasir waɗanda ke da malmala da ƙistoshi, waɗanda a ƙashin gaskiya suna buƙata a tace su. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yakan kawo ainihin isnadin shi, Al-Imam Ibn Kathir kuma yakan tace ya nuna wannan Isra'iliya ce, wannan kissa asalinta Isra'iliya ce, ma'anarta daga Yahudawa take. To ko ya zama Isra'iliya, akwai wanda yake za a bincika. An annabi ya bada labarin harkokin Yahudawa, ya zo cikin hadisai sahihai sai a karba, kamar waɗannan ashabul kahf din nan, waɗannan ainihin samari guda uku da annabi ya bada labari ko goya toshe su, wannan kissa Isra'iliya ce amma sahihiya ce, tunda ya tabbata annabi ya faɗe ta. Amma kamar wadda ake kawowa ta mala'ikan mutuwa, wai mala'ikan mutuwa ya ziyarci annabi Sulaiman, annabi Sulaiman yana zaune da shi da bafadan shi, sai bafadi ya ga wannan mutum yana ta kallon shi, yana ta kallon shi, can mutum ya tashi ya tafi suka yi sallama da Sulaiman. Sai bafadi ya ce wa annabi Sulaiman, wannan da ke ta kallo na wannan mutumi ne haka? Sai ce mishi, ai wannan mala'ikan mutuwa ne. Sai ce, ya Sulaiman, ka umarci iska ta ɗauke ni ta kai ni ƙasar India. Aka kai shi ƙasar India, ya je can sai mala'ikan mutuwan ya haɗu da shi, can sai ya ɗauki ran shi. Wai dama kallon da mala'ikan mutuwa yake mai, yana mamakin ga mutumin da aka ce in ɗauki ran shi a ƙasar India, ga shi kuma nan na zo na same shi a cikin ƙasar Sham. To shi ne ana kawo wannan a ƙarƙashin aina ma ta kuno yudrikumul mautu, duk inda kuke mutuwa za ta riske ku, ana kawo wannan a fassara. Wannan daga Bible yake, ba hadisi ba ne, ba daidai ba ne. Tushe sa ina manyan malamai ku ne kuke tafsiri, abinda kuka faɗa ji ake kamar daga saman bakwai ya faɗo. To ku rinka tsaya ku tace tukuna, in ba haka ba za a waye gari musulmi suna kwaikwayon addini irin na ainihin kristoci. Duk ba ga irin shi nan ba, carbi sai ga mutum da carbi yana sallah, kuma ga carbi a hannun shi, musulmi kuma ga carbi, kristoci su ne da carbi. Ai kwace kuka yi musu, kuka yi musu juyin mulki. In suka yi wannan, suka zuba wannan 'ya'yan carbin, ka je fadar Paproma tan Vatican ka gani, gashi na rabran fada kowa da nashi. Sai su sa cross guda uku, yadda ku kuma sai ku sa liman da ladan da zakara ku da wada. Daga kristoci ne, carbi ba shi da asali a cikin addinin musulunci. Abin da ke da asali shine tasbihi za ka yi, da yatsinka na dama banda na hagu. Wata bid'ar hadawa hagu da dama kuma wata bid'ar ce yatsin dama aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi sahihi yana nan cikin Sunan Abi Dawud, manzo Allah yana tasbihi in ya idar da sallah da yatsin shi na dama. Shi yasa sai ka bi a hankali, zaka iya kididdigawa tunda manzo Allah yayi, zaka iya an Allah so dan yayi ne dan mai koyi da shi. Amma to ai ni ba zan iya ba, zan rikice ko da carbin ka zo ka ne zaka rikice dama, inda zaka rikice don dama ma ba ma haka ake abin wasa ake sar mutum ya gama sai watsar, to in ya fara addu'a sai minti 30 a subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a tsanaki zaka rin amma subhanallah kai ma an ce rubuta abin da kake faɗi baka iya rubuta ko kai ne professor subhanallah rubuta kaje ba zai rubutu ba. Allah ya shiryar da mu. To shine suka ainihin kawo irin waɗannan ainihin wato ka'idoji, suka ce wai bai halatta ba ma ai addu'a. Fala yakhussu ba'dhum bidhalika khawasul 'arifin wa yaj'alu ad-du'a illatan fi maqamil khawas. Wayan aka ce ma ai babban malami gashi yana addu'a, sai a ce wannan ma ya soki mutuncin malanta shi, tunda wai bai ma san Allah ba, tunda har yake roƙon Allah, tunda Allah ya san kukan shi ya shiru mana. Sai ya ce wa hadha min ghalaqati ba'dhi shuyukh, yace wannan kam na daga cikin ainihin manya-manyan kurakurai, manya-manyan galatsi da aka samu wasu shehunai suka yi wa addinin musulunci. Fa kama annahu ma'lumun al-fasad bil-ittirar min din al-islam fa huwa ma'lumun al-fasad bid-darurati al-aqaliyya. Yace kama yadda a shar'ance wannan magana ta subatacciya ce, to a tunani ma ya lalata wannan magana, don tunani ma bai yadda da wannan magana ba. Fa inna manfa'ata ad-du'a amrun ansha'at alaihi tajarubul umam, domin amfanin addu'a da dukkanin al'ummomi tunanin su ya ginu akan addu'a na da amfani, ko ma guzawa kuma duk inda suka tashi addu'a din nan za ka ga sun daga hannu sama. Ina suke nufin Allah wanda ake roƙon nashi kuma yana sama, kaga wani ƙarin fa'ida. To saboda haka cewa wai ba za a yi addu'a ba ta da amfani, a wannan baki ɗaya bid'a ce ɓatacciya. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da al'amarin da ya shafi bayani akan addu'a. Na haka kun ji aqidar mu, mun yadda addu'a tana da amfani. Adewa mamata addu'a matukar musulmi ne, yara ne, manya ne, tsofaffi ne, matasa ne, dattawa ne, maza ne ko mata, ko wadanne iri, matukar musulmi ne. Amma addu'an nan yaya ake yin ta? In a makabarta ne aka je za a yi addu'a, bayan ka ji addu'a da ake wajen shiga, in aka gama rufe mamaci, liman ko wani daga cikin al'umma sai umarni da yin addu'a din dan ya fadakar jama'a aiwa mamaci addu'a, abinda ake kenan. Sannan sai kowa ya juya ya fuskanci gabas, al-qibla kenan, ya daga hannu yayi addu'a gwargwadon ikon shi, sai ya fita. Ko abinda sunna ta nuna kenan. Amma a samu wani direba guda daya yace Fatiha da kul huwallahu, direba na biyu Fatiha da falaki da nasi, Fatiha da kaza, to wannan kuma kun kawo wani abu daban wanda Allah madaukakin sarki bai shar'anta ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ashar'anta ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To haka al'amari dangane da abin da ya shafi addu'ar 7, addu'ar 3, addu'ar 40, addu'ar shekara, wannan duk baki daya addinin musulunci bai yadda da su ba. Kuma ka sani da cewa innal bid'ata baridul kufri, bid'a to wani signboard ne na kafirci, ma'ana daga bid'a karshen ta sai ga wuce kafirci, domin tamkar istidraki kake wa shari'a, kamar kana cewa shari'a ta rage ne kai ka kara. Mamaci in aka dawo daga rufe mamaci, kowa ya kama harkar shi, ko uwarka ko ubanka, kowa ne ya rasu, ba za ka zauna karban addu'a ba, karban gaisuwa, karban kaza, ka tafi office, ka tafi kasuwa, ka tafi gona, duk inda ga hadu da kai sai ai maka ainihin ta'aziyya ko bayan kwana nawa ne. Abinda shari'ar musulunci ta ainihin shar'anta kenan. Ka karanta littafin Minhajul Muslim na al-Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi, da kuma ainihin littafin Al-Ummat al-Imam Shafi'i, da littafin Al-Azkar na al-Imam Nawawi. To waɗannan a takaitan takaitawa kenan. Don haka wajibi ne mutane su kiyaye wannan addu'a. Dai ibada ce, tana da lokutan yi, tana da guraren da ake yin ta, tana da yadda ake yin ta, tana da ladubba, tana da ka'idoji. Kai har inda ake kallo ake addu'a ma, ba ko ina ake kallo ake addu'a ba, kamar yadda ka ji mun fara faɗe. To yana daga cikin ladubba na addu'a, duk sanda za ka yi ka daga hannunka kuma ka fuskanci alqibla. Daga hannu din nan za ka haɗa hannayenka biyu, ka daga cikin tafukan hannayen naka ya kalli sama daidai da kirjinka, sai dai addu'ar roƙon ruwa ce ita ce zaka daga cikin tafin ya kallo ƙasa, kuma ka daga sama haka yadda za a ga hammatarka. In kuma ka gama, yana daga cikin ladabin addu'a ka da ka shafa, in ka shafa to shikenan kuma ka buga ka kauce ladabi, domin hadisai da suka zo akan haka ba su inganta ba. Izzuddin ibn Abdussalam cikin fatawar shi yace duk wanda kaga ya daga hannu ya addu'a ya shafa haka yace tan tagariyar jahili ne, saboda hadisan duk baki ɗaya matattu ne, amma an jahili ya gani sai ya ce gashi an ce annabin ya daga sai ya shafa sannan yake ajewa, gashi an ce albarka tunda tana zuba ku shafa. To wannan duk ba addinin musulunci bane. Jama'a mun fahimci wannan? Allah ya shiryar da mu. To al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya, ya ci gaba da cewa wa nusaddiqu bi anna fid dunya sihran wa sahratan wa anna as-sihr ka'inun mawjudun fid dunya. Mu musulmi ahli sunna mun gaskata cewa nusaddiqu wa nusaddiqu bi anna fid dunya sihran, mun yadda mun gaskata cewa a duniyar nan akwai sihiri. Asiri shine Bahaushe yake cewa asiri, an yi wa na asiri, an yi wa na kulumboto, an yi wa na kaza. To mun yadda gaskiya akwai wannan asiri, wa saharatan akwai kuma bokaye da yan bori da yan tsubbu da yan duba waɗanda suke yin asiri din, gaskiya akwai wannan, domin ya abu an gani ba zai yiwu a ƙaryata ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Abinda ake so ka fahimta, ana nuna maka cewa akwai, karka ce kai ni ban yadda wai wani asiri, a akwai asiri gaskiya ne. A aikace an ga an yi wa wani asiri, an raba shi da matar shi, an yi wa wani asiri ya haukace, an yi wa kaza kaza kaza, wannan a aikace kenan an gani. Sannan Qur'ani ya tabbatar, sunna ta tabbatar, abinda ake so kenan ka yadda akwai. To ina hukuncin musulunci game da wanda ya yi? To yanzu ne nan magana take, shi ne wanda ya yi wa wani asiri ya zama kafiri. Amma ka ce babu, a ƙarya kake yi, ka ce ba maita, ƙarya kake, akwai maita. To amma ina hukuncin maye? To maye kafiri ne. To shikenan zai mutane su fahimta. Amma maye ya harari mutum ya faɗi yana birgima zai cinye shi, kuma ka ce ƙarya ne babu, sai a ce al'ainu. Al'ainu ba ita ce maita ba, al'ainu kambin baka da Bahaushe ke cewa. Shine za ga iyaye da kakanni a cikin addinin da aka gada ko za a daura wa yaro dan abin nan, dan warwaro a wuya ko farin kuɗi ko wuri ko makamancin haka, ko sai a ce saboda tsoron baki, me baki din nan za a dauka, maka dauki yaro, kai wannan yaro kaza kaza, kai wannan yaro. To wata ba za ta ce tubarkalla, wannan tubarkalla larabci ne tabarakallahu, barakallahu. To al'ainu gaskiya ne, zamu zo zamu magana akan shi. Duk waɗannan abubuwa gaskiya ne, kambin baka ko kambin ido. Wani in ya kalle ka kawai haka ya ga wannan yaro, wannan saurayi yana da kyau, sai ka fadi yanzu ka hau birgima in yana da wannan cutar, to bai san yana da ita ba, wannan shine al'ain. Amma maye ya san shi maye ne, zai duba haka, yanzu ya san abin da kace, ya san abin da ke cikin cikinka. To wannan maita mas'alar ta daban, wannan kuma al'ainu shine, shi ma bai sani ba. Akwai cikin sahabbai, zamu zo dinmu, Amir ibn Rabi'a na ɗaya daga cikin sahabban Annabi, hadisin shi nan cikin bulugul maram, cikin babin al-qibla, babin sallah, ya ruwaito hadisi, sahabban Annabi ne yana da wannan cutar, bai sani ba shi ma. Wata rana ya ga ainihin Abi Suhail ya tuɓe zai wanka a rafi haka, sai ya ce kai tunda nake ban taɓa ganin kyakkyawar fata irin fatan nan taka ba. Sai kawai sai wannan mutum sai ya faɗi yana birgima, sai aka kikibo shi aka kawo shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce lafiya, kuna tuhumar wani ne? Sai suka ce mu dai kawai mun ji dai, ga dai abin da Amiru yana faɗi ya wuce, kawai sai wannan mutum ya faɗi, zazzaɓi gashi nan kamar zai mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aje a kira shi. Aka je aka kira Amiru, manzo Allah ya mai faɗa ala ma yaqtulu ahadukum akahu, dan ne ɗayan ku zai kashe ɗan uwan shi. Manzo Allah ya mai faɗa ya ce ban sani ba ya Rasulullah, ban sani ma ina da shi ba. Manzo Allah ya ce halla barakta, to dan me baka ce Allah ya sa albarka ba? Ashe ko ka san kana da shi ko baka san kana da shi ba, duk abin da kaga ya baka sha'awa sai ka ce barakallahu fi. Saurayi kaga kyakkyawar budurwa mai sura mai kaza mai kaza, ba ko kwabo, ya za a yi? Sai ka ce Allah ya sa wannan yarinya albarka. Kana tafiya da dan tsohon mashin din ka, flogin ya lalace, sai wani ya zo sha da iya condition, ba abin da ya dame shi mashi, sai ka ce barakallahu fi sayyaratika, Allah ya sa wannan mota taka albarka. In ba haka ba kana da wannan larura, kai nan ga rana na guga ka tana kana goge flogin, nan wani ya wuce da kyakkyawar mota kana dan jin zafi a ranka yanzu nan akalla sai ta faci ko ta buga ko ta lalace to waɗannan abubuwan duk wanda ya musu sufa to yayi musu ma huwa ma'lumun min dinil islam bid-darura fa yakunu kafiran in an karantar da shi abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addinin musulunci wannan abin annabi yakub yayi magana shi cikin alqur'ani ya'yan shi yace kar ku shiga garin gaba daya haka yara samari kyawawa saka saka farare sun gado kakansa annabi ibrahim ku goma ku shiga gari haka wani ya kalle ku yaji haushi sai cuta ta kama ku yace ku shiga garin daban-daban wa ma uguni an kun minallahi shay'a ko da yake ba abin da zan yi amfana muku amma dai ku yi yadda nace din ku shiga ta kofa daban-daban gashi kuma annabi Allah ba labari wa in yakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa qalu wa yaquluna innahu lamajnun in annabi na karatun alqur'ani tunda sun san wannan al'ainu gaskiya ne sai zo suna kewaya shi suna hararar shi wai ko ya zama suna da wannan cutar ya fadi yana birgima nan dan a ce ai gashi nan karance-karancen nashi ya ga gashi ya fadi yana birgima haba mu wasa ne to kaga qur'ani kaje ka karanta tafsirin ibnu kathirin karkashin waɗannan ayoyi guda biyu duk baki ɗaya ya kawo manyan malaman sahabbai da tabi'ai suka tabbata cewa ba wani abu ne al'ainu kambin baka to wannan ya sha bamban da maita domin me wannan shi ma bai sani ba to za a zo za a tattauna waɗannan abubuwa saboda waɗannan al'amuran suna rikita musulmi to kuma a cikin aqida babu wani abu wanda yake rikirkitacce sai dai ba tsaya an warware maka shi ba to shine malai yake cewa mun yadda cewa akwai sihiri a duniyar nan akwai asiri da rufa'ido da dabo da magic da wanene da wadene duk gasu nan wa sahara akwai kuma bokaye masu yin asiri da waɗannan abubuwa da embori wa anna sihra ka'inun kuma sihiri din nan abu ne wanda yake akwai shi mawjudun fid dunya wanda yake ya yadu a cikin wannan duniya wannan gari ne ba a san magana sihiri ba wacce kabila ce ba sa sihiri ba sa tsafe-tsafe ba sa dabo ba sa bokanci ba sa bori su waye to abu ne wanda ya yadu to a karkashin wannan gaba za mu tsaya a tattake wuri a yi cikakken bayani dangane da sihiri da al'amuran abin da ya shafi yan sihiri da makamantan haka domin wannan mas'ala na daga cikin mas'alar da ta game ko ina a wayar da kan musulmi domin al'umman musulmi zan akan basira dangane da al'amarin addinin su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bari mu ji kadan daga cikin abin da wani babban malami mai suna Sheikh Wahidu Abdussalam Bali ya fadi cikin wannan littafi nashi As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Ashrar takobi mai kaifi domin fuskantar bokaye masharranta mun fahimta ko Malam Wahidu Abdussalam Bali yace fa inna mawdu' as-sihr min al-mawdu'at al-hamma allati yajibu an yatasadda laha al-ulama'u mas'ala ta sihiri asirce asirce da bokanci musamman yanzu fa wai yanzu da zaka ga kaman mutane sun yi karatun zamani kan ziyawaye yanzu ne ma suka fi wannan sai ga mutum ofisa ne ya zo an yi mishi rubutu da jini an bashi layu an ce ya je ya sa a kabari kuma wai har professor ne ma to ashe matsalan nan ta sihiri na daga cikin abubuwan da suka zama wajibi malaman musulunci su tsaya su ainihin wato dimfare ta bil bahasi su yi bincike su gane menene hakikaninta watankib su tsaya su tace abubuwa menene ainihin sihiri yaya yake wanne irin nau'i ya karkasu sa'annan kuma yaya za a yi maganin waɗannan abubuwa wal kitaba su yi rubuce-rubuce a kai wata alif sa'annan su ɗibo nan daga zantukan malamai su haɗa zo suna gabatar wa musulmi wa zalika abin da ya sa li'annahu domin shi sihiri min al'umurin lati tufridu nafsaha alal waqi'il amali lil mujtami'at yana daga cikin abin da yake ya waye gari ya yadu a cikin al'umma kuma ya zame musu kikikaka babu inda za ka ga babu masu sihirce babu inda za ka ga ba a yin asiri ba duk al'amari ne wanda ya kewaye ko ina fa inna muhtarifis sihir domin bokaye da yan bori da yan duba da yan tsubbu ya amalu la laila naharin suna aiki ba dare ba rana lil fasadi wal ifsadi domin barna da kuma kawo barna muqabila duraihamatin yataqabawnaha min du'afa'in nufus saboda kadai su samu wasu yan kudade yan kadan daga wurin masu mutane masu raunin zukata wa shirarin nas mutanen da suke ainihin wato a shararai masharranta allazina yahqiduna ala ikhwanihim almuslimina, waɗanda suke jin haushin ƴan uwansu musulmi. An bashi muƙami, sai ka zo kana jin haushin shi, sai ka tafi shikenan, sai a je ai asiri, yaya sunan shi, yaya sunan uwar shi, shikenan sai a zo sai a hada wannan asiri. Duk zamu zo za a kawo waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala. To bayan wannan sai kuma a zo sai a je a ce to shikenan ka je ka zubar, yana ƙetarawa shikenan. Ya danganta ga wanda za a yi wa sihiri din, zamu zo za a yi bayani sunan uwar shi ake hada, ba za a hada da sunan uban shi ba. Me yasa? Saboda wani sirri dake karkashin wannan ilimi nasu na hauka. Sai a je sai in ya kama ne a zubar, sai a zubar ya ƙetara. In ne ya ci ne ko ya sha, sai ya ci ko ya sha. In ya kama ne na wanda za a sa a bashi ya sa, sai a bashi ya sa. Ya kama a kona ne ko a rataye iska ta kada, ko a sa a ruwa, ko a binne, yadda ya kama gurgurdan tsakanin sunan shi da sunan uwar, haka za a zo ayi wannan kafirci. Yana yin wannan abu, aljannin da aka wakilta akan wannan aiki, sai jikin wannan mutum ya bude, shikenan sai ya shige shi. Wannan duk baki ɗaya abin da fa muke so ka fahimta. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Da Allah ya magana ƴan sihiri sai ce amma ba su isa cutar da kowa ba sai da izinin Allah. To shikenan Allah ya bada izini akan wannan abu ya faru. Cuta ce, larura ce, rashin lafiya ce, sai jikin shi ya bude, sai aljannin ya shige shi. Me ake son ya sa mishi? So ake ya haukatar da shi, yana zuwa ya ƙetara ko ya shiga wannan office sai ya haukace, sai a ce gashi an ruko shi daga office. Ko kuma ya ji gaba ɗaya baya son office din, yana shiga office din sai ya ga ya mishi duhu ba daɗi, ko ya ga wani mugun abu. An yi mata aure, tana zuwa ɗakin, sai mijin ya ganta ta zama kura, ko kuma ita ta ga kawai ga zaki ya dimfaro ta. Duk ana yin haka. Ko zazzaɓi, duk sanda ya zo office din sai ya zazzaɓi, duk sanda ya kaza, to duk wannan na daga ciki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa wa yatashaffuna bi ru'yatihim, suna ainihin wato wa hum yu'anuna, mutanen da ke bakin ciki wa ƴan uwan sai su je wurin bokaye su yi musu asiri. Shikenan in suka gansa suna cikin wahala, su kuma sai su rinka jin daɗi. Wa yu'azzabuna min athari sihri, kaga suna shan azaba saboda wannan sihiri da aka yi musu, su kuma waɗancan da suka yi sai su rinka jin daɗi. Don haka Wahidu Bali sai yace fa adha min alwajibi ala ulama'il muslimina. To al'amarin ya wayi gari, ya zama kenan wajibi ne ga malaman musulmi. An yi bayyano lin nasi khatar sihri wa dararahu, su bayyana wa ainihin al'umma hadari na sihiri da kuma cutarwa sihiri. Balil ahammu min zalika an yajtahidu fi i'tahihim al-ilaj ash-shar'i, abin ma da yafi muhimmanci bayan bincike da bayani game da hukuncin bokaye da zuwa wurin bokaye da aikin bokanci din, bayan malamai sun matsa da bada muhimmanci wajen bayyana wa al'umma wannan, to abu mafi muhimmanci malamai su san cewa yaya ne ake ainihin yin magani na shari'a ga sihiri din. An yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sihiri, tabbas ya tabbata kuma ya kama shi cikin izinin Allah. To yaya ne annabi ya warware wannan sihiri? To malamai su binciko su san ainihin wato hanyar da za su bai wa al'umma wadda za a yi magani a karya wannan sihiri. Kai la yadhhabu an-nasu ila as-sahara, domin kan mutane su je wurin ƴan bori da bokaye da ƴan tsubbu. Al-fajara, waɗanda suke waɗannan mutane fajirai ne, li yubtilu lahum sihran, su je don su bata musu sihiri. Auli yu'aliju lahum maridan, ko kuma dan su warkar musu da mara lafiyansu. To dole ne in an yi wa'azi ba kyau kaza kaza kafirci kaza kafirci, duk baki ɗaya an raba mutane da bokaye da ƴan bori, to malamai kuma ba su koma suna bacci tun daga dare har zuwa asuba ba, sai a tashi ai bincike. To menene addinin musulunci yace game da wannan matsala? Domin dai matsalan nan ne kam tana faruwa. To in ta faru to yaya za a yi? Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan a takaicen takaitawa nasiha kenan da Sheikh Wahidu Abdussalam Bali ya ainihin gabatar. To a ƙarƙashin wannan ne zamu ɗauko dalla-dalla, muna masu bayanai dangane da abin da ya shafi sihiri din. Sai mu fara da cewa al-faslul awwal, ta'rifus sihiri. Zamu bada bayani akan menene wai ma sihiri. Kullum muna cewa asiri, an yi wani asiri, an wani magani, an wani sammu, an wana kaza. To wai meye wannan asiri din nan da muke cewa? To a harshen Larabci yace qala al-Azhari, as-sihru amalun tuqarrabu fihi ila ash-shaytani wa bi ma'unatin minhu. Asiri wani aiki ne da ake yi a nemi kusanci zuwa wurin wani shaytanin aljani domin ya taimaka ya ainihin biya bukatar da ake so akan wanda aka yi wa asiri din. Sannan kuma Ibn Abi Aisha wani ni cikin malamai na lugal arabiya yace al arabu inna ma sammati sihra sihran li'annahu yuzilu sihha ila al marad. Larabawa suna cewa sihiri sihiri ne saboda shi sihiri din yana gusar da lafiya daga jikin mai lafiya, kuma ainihin rashin lafiya yazo ya same shi. Harwa al azhari yace aslu sihiri, asalin sihiri shine sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairihi, karkatar da abu daga ga yadda haƙiƙane shi yake a karkatar da shi zuwa ga wata ma'ana daban. Ina ma'anar wannan, gata tana son shi sai ai mata asiri sai ta ji ba ta son shi, gata ba ta son shi sai ai mata asiri sai ta dawo tana son shi, kaga an karkatar da ainihin abin da yake haƙiƙa. Faka anna sahir lamma ra al-batil fi suratil haqq wa khayyala shay'a ala ghairi haqiqatihi qad sahara shay'an wajhihi ay sarafahu. Wato kaman mai sihiri yana karkatar da abu ne daga haƙiƙanin yadda abin yake zuwa ga abin da yake sabanin haƙiƙanin yadda yake, to shine sai a ce ai an wawana sihiri, ma'ana an karkatar da shi daga haƙiƙanin ra'ayin shi wanda yake akai. Jama'a mun fahimci wannan? To kafin mini sa ya kamata ka san cewa sihiri din kuma to ni fanni ya kasu kashi biyu, akwai sihirul haqiqa akwai kuma sihirul takhyil. Sihirul haqiqa shine duk waɗannan da muka bayyana an yi wa wani asiri shikenan sai ya ji gaba daya baya son wanci, an yi wa wani asiri gaba daya sai ya ji ba iya saduwa da matar shi, ko kuma gaba daya in mijinta ya kwanta da ita ba ta jin dadi, ko kuma gaba daya sai ya ji azzakarin shi ya shafe duk sanda ya kusance ta, ko kuma ta ji gabanta ya shafe, ko makamantan wannan. Wannan shine ake kira a takaice sihirul haqiqa, don ga abin an afkar da shi a aikace an ga ya faru. Akwai kuma sihirul takhyil, shine Bahaushe yake cewa rufa'ido. Ina ma'anar rufa'ido? Ma'ana littafin nan ne za a ajiye, to amma sai ya zama idanuwan ku da ke kallon littafin aka sihirce sai ku rinka ganin littafin, ba a littafi ba, sai ku ga damin kuɗi ne. Amma shi wanda ya wannan sihirin shi yana ganin shi a yana nan a littafi, shine da Allah ya ba da labari a cikin Alkur'ani yace saharu ayunan nas, suka yi wa mutane rufa'ido, wastarhabuhum, suka firgita su, waja'u bi sihirin azim, suka zo da sihiri kasaitacce. Mutanen Fir'auna kenan, ba macizai ne suka kawo ba, igiyoyi ne suka jefar, amma daga jefar da igiyoyin sai mutane suka ga igiyoyin nan sun zama macizai, amma da dai igiyoyin nan ba su zama macizai ba, suna nan a igiyoyin su, su ƴan sihirin suna nan suna ganin su a igiyoyin su. Amma da Fir'auna da sauran waɗanda suke ganin wannan muqabala suna ganin waɗannan igiyoyi a madadin macizai. Mun fahimci wannan, to wannan shi ake kira rufa'ido. Sai mutum ya kawo raƙumi sai ya karanto irin waɗannan addu'o'i nashi na kafirci da kusanci zuwa ga shaitani, sai a ga yana ainihin shiga ta bakin raƙumin yana fita ta duburar raƙumin, a halin ba ta bakin raƙumin yake fita ba, yake shiga ba, yana shiga ne ta kafafuwan gaba na raƙumin ya fito ta kafafuwan baya. Amma ku da yake an sihirce idanuwanku, an karkatar da idanuwanku, sai ku rinka ganin cewa yana shiga ne ta baka yana fita ta dubura. Mun fahimci wannan? Gashi nan ana cewa alhajin Allah ya kiyaye yana kewaye mota, mota a tsaye take garam, ku ne kuke ganinta take juyawa, kuke ganin kura na tashi. Eh, akwai irin wannan, akwai asirin da za a saka mutum wani abu a jiki a ce an ciro gashi ko an ciro allura, duk akwai irin wannan, ana son a nakasa mutum. Misali, abubuwan kafirci ne fa, za a samu koko ko kwano ko kwarya sai a zuba ruwa, sai a wasu addu'o'i na kafirci sai a sa a ciki, sai a kawo wani garin magani sai a bada, ana kada sai a ce wa kake son aiwa, sai ka ce wani dan wance, su da sunan uwa ake hada. Za mu zo mu muku bayanin yaya ake hada da sunan uwa ne, ba hada da sunan uba insha Allah. Shikenan sai ka ganshi gashi fes a cikin ruwan, gashi tsaf a tsaye ne a zauna ne, gashi tsaf, shi wannan bokawa sai ya ce me kake so a yi mishi, ka ya aska a hannun shi, me kake so a yi mishi, ana son a kashe shi ne, sai ya kama sai ya raba shi biyu kawai, duk inda yake a lokacin nan ya mutu insha Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? A me kake so a yi mishi? A ina son a saka mishi allura ne a jika, shi kenan ga allurorin sai a dauko ai ta jefa a ruwan, za a ta jefa, amma suna can suna shiga jikin shi, gashi ake son a sa mishi a wuya ya tsaya mishi anan, shikenan sai a turbuda mishi gashi nan, sai a sa bude bakin ka, yana ruwan fa, sai ga ya bude baki haka. ya saka min shikenan yana can da yake sai ji gashi a wuyan shi. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sai menene sihiri a cikin harshen shari'a ta musulunci? Ibn Qudamah al-Maqdisi yace huwa uqadun, wasu addu'o'i ne ake yi na surkulle, wa kalamun, da kuma zantuttuka, yutakallamu bihi, waɗanda ake yin su au yuktabuhu, ko kuma ake rubutawa. Shi yasa waɗannan da ku kuke cewa malamai ga su nan a zaure suna yin rubutun sha, wallahi al-azimu mafi yawancin su ba a rubutun shan aka tsaya ba, ba qul huwallahu ce kadai za a rubuta ba, akwai abubuwan da ake kai baka san sirrin bane. Shi yasa da muka fito mu yan izala muka ce waɗannan kafirai ne, sai aka ce an kafirtar da musulmi. Mu mun san su ba musulmi bane, su sun san mu mun san su ba musulmi bane, su sun san su ba musulmi bane, dan me za a tsaya ba ta lokaci? Kafirci ne baka zo ka ji ka kwantar da hankalinka, kai dan bana bakwai ne. Mun fahimci wannan ko? Shine yace karatuttuka ne ake yi na surkulle, wa rukan, da kuma ainihin wato neman kusanci zuwa ga shaitanu, wa kalamun yutakallamu bihi, da wasu zantuttuka, au yuktabuhu, ko kuma an rubuta, sai kaga an rubuta hatimi haka, an rubuta mimun, an rubuta nunun, an rubuta ra'un, an rubuta kaza, gashi nan duk akan ka'idojin da ake yi. Au yu'malu shay'an, ko kuma a aikata wani mummunan abu, yu'assiru fi badin al-masruh, mashur, wanda zai yi mugun tasiri ga jikin wannan wanda ainihin aka yi wa sihiri din, au qalbihi, ko kuma ainihin zuciyar shi, au aqalihi, ko kuma hankalin shi, min ghairi mubasharatin lahu, ba tare da wannan abu ya taba shi ba yanzu kai tsaye, amma kuma yana can akai sai abin ya same shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kamar yadda muka ce, saboda ainihin wato kurewar lokaci za mu tsaya, amma za mu saka kasar na biyu insha Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.